This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masurare assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanya ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 19 ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza yayi sanadiyar mutuwar fararen hula 28. A yau Litinin ne za a fara babban taron jam'iyyar Democrats ta kasa a birnin Chicago. Gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi alawade da yadda Ukraine ta kusa cikin Russia sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafe shi.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wani hoton bidiyon da ya karaɗe kafafen sadarwa da ke nuna sarkin Gobir da ɗansa da 'yan bindiga suka tace ya haifar da tashin hankali ga iyalai da ma al'ummar masarautar Gobir a jihar Sokoto.
Kamun kira 'yan bindigan nan sun kira mu turar da anka doke shi yau kimanin sati uku kullum magana guda suke muna za mu ba su naira miliyan 500.
Dan haka muna cikin tashin hankali ba abinda za mu ga mu gwamnatin Sokoto ba sai muna adalci ba.
Hukumomin Najeriya na ci gaba da bayyana matsalolin ambaliyar ruwa da suka haddasa rasa dukiyoyi da albarkatun aikin gona. Duk da yake manazarta na bayyana kasawar hukumomin a zaman Umar Habaisin yawa asarar da aka yi.
Ma'aikatar muhalli abinda ta cire zunzurutun kuɗi har naira biliyan 43.7. Wannan kuɗin kawai idan aka kashe shi zai rabu da kashi 50 zuwa 60.
Haka kuma muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Fararen hula 28 sun mutu a sanadiyar wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su har da wata mata da 'ya'yanta su shida a cewar jami'an lafiyar Falastino. Harin na zuwa ne gabanin wata ziyarar da ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ina shirin kaiwa yankin da zimmar matsa lamba akan cimma matsaya akan yarjejeniyar tsage ta bude wutar da aka kasa samun matsaya akai wadda za ta dakatar da yakin Isra'ila da Hamas da aka kwashe watanni 10 ana gwabzawa. An kwashe tsawon watanni ana wannan dadaddiyar tattaunawar tsage ta bude wutar. Jami'ai sun shafada a lokuta da dama cewa tattaunawar ta yi nisa amma ba a kammala ba. Amurka da sauran kasashe masu shiga tsakani irin Masar da Qatar sun ce sun kusa kammala wata yarjejeniya bayan tattaunawar wuni biyu da suka yi a Doha a makon jiya, amma kuma Hamas ta nuna alamar turjiya akan abin da take ganin wasu sabbin bukatu ne da Isra'ila ta sake cusawa. A yau Litinin ne za a fara babban taron jam'iyyar Democrats na ƙasa a birnin Chicago inda ake sa ran kwashe tsawon kwanaki hudu ana bikin yar takarar da jam'iyyar ta tsayar kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. Sannan za a caccaki abokin karawarta na jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamba tsohon shugaban Amurka Donald Trump. 'Yan Democrats sun gayyaci manyan zababbun jami'ansu da jerin wasu mutane da za su zaɓi Harris wacce ta fada takarar shugaban kasar kasa da wata guda bayan da jigajigen jam'iyyar suka hura wa Joe Biden wuta wanda ya sa shi janye takarar shi na neman tazarce. Biden ya tafka mummunan kuskure a muhawarar shi da abokin karawar shi Trump a ƙarshen watan Yuni. Sannan sakamakon neman jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya nuna cewa da akwai yiwuwar shugaban zai faɗi zaɓe. Ba tare da ɓata lokaci ba Biden mai shekaru 81 ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa mai shekaru 59 Harris. Kafar yaɗa labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta faɗa jiya Lahadi cewa ƙasar ta yi alawade da yadda Ukraine ta hutsa cikin Russia sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafe shi wanda aka aikata tare da goyon bayan Amurka da sauran ƙasashen yamma. Ta kuma ƙara da cewa za ta ci gaba da goyon bayan Rasha yayin da take ci gaba da kare 'yancinta. matakin Ukraine na kutsawa cikin Russia wata manufar Amurka ce ta tsanar Russia da kuma takalarta wanda hakan ke barazanar janyo yakin duniya na uku a cewar kafar yaɗa labaran kasar KCNA. Rahoton ya bayyana cewa Amurka ta tallafa wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da munanan makamai masu yawan gaske. Mun yi tir da alawadai da harin makaman da gwamnatin Zelensky wacce ƴar koren Amurka da sauran kasashen yamma ce wanda don haka suke tallafa mata ta kai yankin da ke karkashin ikon Russia a matsayin ta'addanci abinda bayanan da sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta fitar.
To nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da karshen labaran duniya amma kafin nan wani hoton bidiyon da ya karaɗe kafafen sadarwa da ke nuna sarkin gobir na sabon birni a jihar Sokoto da ƴan bindiga suka sace ya haifar da tashin hankali ga iyalai da al'ummar masarautar gobir. A bidiyon an ga basaraken wanda aka sace makonni uku da suka gabata tare da ɗansa a hannun ƴan bindigar suna azabtar da su inda suke kiran da a gaggauta kawo musu ɗauki. Daga Sokoto ga rahoton wakilinmu Muhammad Nasir.
Ina sanar da ƴan uwana da masoyana da abokaina da shugabannina su sani an kai rana ta ƙarshe yau Laraba saboda haka in suna taimako na su taimake ni.
Sarkin gobir kena Isa Muhammad Bawa ke magana a cikin faifan bidiyo wanda ya nuna basaraken daure cikin sarka jini na zuba ga tufan da yake saye da su kuma ya yi bayani akan ukubar da yake sha hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi tare da ɗansa har ta kai ga an yi musu alƙawalin kisa in ba a biya kuɗin fansa ba. Wannan bidiyon da ya cewar iyalansa ya tare musu da hankali ganin har yanzu mahukunta ba su yi wani katabus ba wajen fitowarsa har yana daf da barin duniya.
Sunana Mudassir Isa sarkin gobir. Kowa ya san da cewa mai alfarma sarkin gobir yana tare yana ga hannun ƴan bindiga yau kimanin sati uku. Kuma gwamnatin jihar Sokoto ta kira mai alfarma sarkin gobir da sunan ya zo wajen magana dangane da ishun da an kai kwama da shi baya dangane da ishun zanga-zanga. Sanadiyar haka ya ta sama hanya ya samu tsotsayi ƴan bindiga sun kai garkuwa da shi. Bayan haka mun kira ƴan bindigan nan sun kira mu turar da an ka doke shi yau kimanin sati uku kullum magana guda suke muna za mu ba su naira miliyan 500 don Allah jama'a muna roƙon a taimake mu da addu'a da duk wanda a Sokoto babba wanda ya amsa sunan ya babba yanda a cikin wannan gwamnati babu wanda ba mu cimma ba mun ka bashi kukan mu abun da yake ce muna mai hankuri mu tai ana nan ana yi
har wayo iyalan nasa sun nemi agaji daga jama'a don samun kubutar da mahaifin nasu.
Sunana Nafisa S. Gober ni ya ce gare shi dan muka ga wannan bidiyo mun shiga tashin hankali mun shiga rudani wanda ban mu taba tunanin za mu shige shi duniya ba dan haka muna cikin tashin hankali ba abinda za mu ga mu gwamnatin Sokoto ba ta yi mana adalci ba saboda adalci guda da muka faɗi Sokoto gwamnatin Sokoto ba ta yi mana adalci ba duk abubuwan ga da ka haruwa duk wani babba da yake Sokoto ya san da case din ga yau kimanin kwana 21 sai mun yunkuro za mu magana sai a ce mana gwamnati na magana mu yi hankuri shin hankurin da aka so mu yi so akai sai an kai an ka muna gawa ta aje muna mu yi kuka suka so mu yi komai muka suka san mu yi mu ban mu gane nuhin su ba dan haka mu muna neman alfarma ga al'umma annabi da su taya mu da addu'a yanda duk ya ga bidiyo ne ya san cikin tashin hankali da ƴan uwa ne da iyalai ne za su shiga ciki
a halin da ake ciki yanzu dai garin Sabon Birni wannan faifan bidiyo ya tayar da hankulan talakawa a cewar wani mutumin garin Muhammad Abdullahi Gobir.
Wallahi al'umma suna cikin wani yanayi na tashin hankali da firgici da damuwa don duk inda ka zo ka iske al'umma da suka wuce mutum biyu zuwa uku za ka su jangom kowa cikin damuwa din alhini ne akan yanayin da mai girma sarkin gobir yake ciki don haka muna kira ga hukumomi da kuma gwamnati da kuma duk wani da ke iya taimakawa da ya dubi girman Allah ya taimaka mu wannan dattijon.
Kawo yanzu dai ba hukumar da ta fito bayyane ta yi magana akan basarake duk da fitowar wannan faifan bidiyo duk da yake mataimakin gwamnan Sokoto Idris Muhammad Gobir dan asalin Sabon Birni ne wato basaraken su ne ke fuskantar barazanar mutuwa hannun ƴan bindiga duk da yake sau da yawa gwamnan Sokoto yana cewa gwamnatin suna kokari wajen samar da tsaro amma dai har yanzu mutanen Sabon Birni da wasu sassa na gabacin Sokoto suna cikin mummunan yanayi tamkar yadda wasu sassa suke a wasu jihohin Najeriya duk kokarin jinta bakin hukuma dangane da sarkin gobir ya ci tura. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir to kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Aisha ta dawo da karshen labaran duniya.
To kasa da sa'o'i 48 bayan da WHO ta ayyana masassarar biri wato Mpox a matsayin matsalar lafiya ta gaggawa a fadin duniya. An ayyana Najeriya a matsayin kasar da aka tashi tsaye. Da yake jawabi a wurin wani taron yan jarida da ya kira shugaban hukumar NCDC Dr. Olajide Idris ya ce kasar tana kara azama wajen tunkarar matsalar.
Noting the significant concern of the ease of cross-border transmission, this press conference was part of the effort.
Anan Dr. Olajide Idris kenan cikin harshen Turanci yake cewa la'akari da irin damuwar da ke tattare da saukin yaduwar cutar tsakanin kan iyakoki. Wannan taron manema labaran yana daga cikin matakan inganta tsare-tsarenmu da musayar bayanai tsakanin masu ruwa da tsaki da zimmar hana yaduwar kwayar cutar virus din da kuma dakile bazuwar cutar daga wasu
wurare.
Hukumar lafiyar kasar Sudan ta ce an samu barkewar annobar kwalara a kasar wanda ya kashe akalla mutane dozin biyu sannan wasu daruruwa kuma suke fama da rashin lafiya cikin yan makonnin nan. Kasar nahiyar Afirka tana fama da yakin da aka kwashi tsawon watanni 16 ana gwabzawa sannan tana fama da mummunar ambaliyar ruwa. Ministan lafiya Haitham Muhammad Ibrahim ya faɗa cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 22 ne suka riga mu gidan gaskiya sannan akalla an tabbatar da cewa an gano wasu mutane 354 da suka kamu da kwalara a fadin kasar cikin yan makonnin nan. Ibrahim bai bayyana lokacin da mutanen suka mutu ba ko kuma alkalman waɗanda suka mutu daga farkon shekarar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomi a Najeriya sun ce ambaliyar ruwa da aka samu a daminar bana ta yi sanadiyar asarar dukiyoyi da albarkatun aikin gona a jihohi da dama na kasar. To sai dai masu fashin baki na alakanta yawan asarar da aka samu da rashin daukar matakan da suka dace daga bangaren hukumomin. Wakiliyarmu a Abuja Raƙayya Basha na dauke da ƙarin bayani.
A sanarwar da ta fitar a shafinta na X, hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta bayyana cewa ambaliyar ruwa da ƙasar ta fuskanta a kwanakin nan ya lakume gonaki da gidaje a sassan jihohin ƙasar. Hukumar ta ce ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gonaki masu dauke da yabanya da ya kai hekta 16,488. Kazalika ambaliyar ta kuma lalata gidaje 32,000 a jihohi 27 wanda hakan ya sa mutane 227 suka rasa mahallansu. Jihar Zamfarana daga cikin jihohin da ambaliyar ruwan ta yi wa ta'adi sosai kamar yadda mazauna jihar suka shaidawa muryar Amurka.
Farko dai sunana Aminu Bello Zoma daga yankin Bukirin Local Government. Yau wani ce ruwa sun yi ɓanna sosai sosai cikin gari da kuma cikin gonakin mutane. Gulbin ya mamaye yankuna da yawa inda gonakin mutane jerorafi waɗanda sun ka hidda kai. Waɗanda ba su hidda kai ba duk abin gona wanda duk ga sunan duk gero ya yi flat. Duk yankin Bukirin babu gonakin da inda gonaki babu NWB bai mamaye gonakin mutane ba. Halin da ake ciki yanzu mutane suna ganin an cimma dan lokacin da za a samu a ɗoba abin gona a zo da shi cikin gari a rage yanayin da ake ciki. Kuma ga wanga iftila'i da ya faru na ruwa duk abin gona ya lalace. Sai dai ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ita ka tunta nake ga wannan da an kai yan talum kalun cumbalinki da bannan ruwa. Yanzu na shirya nake abin da nake tabbata muka gidan da ya game da bakin gidan Mallam Audu abin da ya kawo nan lemawa ya gangara hashiyan manna wallahi wanda a daurin kwana bai wuce mutum a ce dai. To wani halin da muke ciki mun bar mu Allah sani da an yi wancan tawarko an zaka an rubuce rubuce an ce za a taimaka mana ba a taimaka mana ba.
Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya shaida cewa
yanda ambaliya ta ruwan sama take kashe mu take lallata albarkacin gona idan kika lura food crisis da ake samu a Najeriya wallahi wannan abun yana cikin abin da ke kara mana wannan radadin abin da zamu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tabbas hukumomin da aka dorawa nauyin ceto mu daga waɗannan musibin ba abin da suke yi sai da su cinye waɗannan kuɗin. Muka kalla a 2023 ma'aikatar muhalli abinda ta cire zunzurutun kudi har naira biliyan 43.7. Idan muka kalli wannan kudin kawai idan aka kashe shi inda ambaliya take damuwar mutane wallahi zai rabu da kashi 50 zuwa 60.
Nayi kokarin jin ta bakin hukumar bada agajin gaggawa ta kasa NEMA bisa zargin hukumar da ake na gazawa wajen daukar matakan kariya kafin faruwar ambaliyar, amma hakan ya gagara saboda basu amsa wayar da nayi musu da kuma sakon karta kwana da na aiki musu ba har izuwa hada wannan rahoto. Ruqayyah Basha, muryar Amerika daga Abuja a Nigeria.
To masu saurare, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 102.5. baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da shin ciki da gaskiya da har kullum gamba karin take haƙin dan adam. A yau shirin zai daura kan duba wani korafin neman gadan shanu uku bayan kwan shekaru 47. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirin da ya gabata ne muka muku labarin malama Hafsatu Amar da ke gwagwarmayar neman gadan sa na shanu uku bayan kwashe shekaru 47. Hafsatu, da yanzu ke zaune a jihar Neja, ta ce bayan raso mahaifinsu, sai mahaifiyarsa ta auri wani bawan Allah inda shi kuma a lokacin ya kauri zuwa Mayan Daga a karamar hukumar su da wanda ke tsaunin Mambil a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu, kamar yadda Hafsatu ta bayyana, ya tafi da shanin ya hada su waje guda ya damka dukiyar ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai dabi. Ko da yake Hafsatu ta yi zargin cewa bayan shekaru sama da 40 kamata ya ce shanin sun haifa ba sun karu. Ga dai cigaban tattaunawar da wakilin Mustafa Nasir Batsari ya yi da Hafsatu.
Yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani da ya tambaye shi sai ya ce ba zai bada shanu ba. Ya je diba na karhi ne, da yace na karhi ne, yace to shannan tunda kowa san da su dole ka bada su, sai je ƙara shi Mayan Daga. Da ya ƙara shi suka yi magana
gurin yan sanda koko,
a kuila wajen ku, ni ba alƙali ne, tunda ni ban je ba alƙali ne. To da tai ka da yayi ƙara shi, da aka ce je diba yayi ƙara shi, sai aka je aka rihe shi yan muntoshi, shi wanda dukiya ke hannun shi, shi wannan da yazo neman dukiyar mu da aka rihe shi he da kwana biyu. To sai kanuwa ta tace Alhaji mai da dukiya gare shi ya hada dukiyar mu, yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba, ka bari. Sai yace wannan dukiya he na ance ta, sai yaje ƙara shi a gembu kuma. Da ya ƙara shi gembu kuma, da yaje ba a rihe shi ba ma, sai aka rihe shi Alhaji Sani. Nan ma ban san kwanakin da yayi ba, nan ma aka ƙara aka yo belin shi. To sai kanuwa ta tace to ita kan ta gaji ƴaƴan miji su ce a rihe musu uba saboda ni, kishiyoyi su ce a rihe musu miji saboda ni, su a rihe musu uba, na rasa inda zan sa kaina. Shi kuma mai da ya ce ba zai bada ba, sai nace to ta iya hakura dukiyar nan mu ban mace, tunda dai banda wanda za ta taimake ni akan wannan dukiya ta mu. Sai ka rubu da shi, sai yace shi ba zai rubu da shi ba, sai yace to sai tace to ni kan yanzu in dai ba za ka rubu da shi ba, wannan magana ba ruwana. Alhaji Zani ya ban magana. To ni bana sai naje da naje bana sai na ce mace dan Allah dan Annabi, na zo kan dukiyar mu ne.
Kai da kika je kun ido hudu da shi mai dabi.
Ido hudu muna zaune inda muke kallon juna, da kai haka muka yi kallon juna da shi.
To me yace miki?
Cewa ai ba zai bada ba. In je in rihe shi, in ina da ƙarfin diba dukiya in je in rihe shi. Wannan mai gida na budi ba ke yace a ba haka za ka yi ba, tunda ta hada ka da Allah da Annabi, ta zo ku sulhunta cikin kunciyar hankali, ba ta so tashin hankali ba. Ya kamata ku sulhunta. Maganar rihi bai taso ba. Sai yace bai badawa. A je a rihe shi. Sai nace to don ya gaba ni da dukiyar rihe shi ne. Dukiya muna hannun shi.
To amma ke yanzu ke baki je wurin hukuma ba?
Ni ban je wurin kowa ba, yanzu na kawo ƙara ga Allah, na kawo ƙara ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, na kawo wannan magana a gare ku, ku masu taimaka min kan wannan magana, ku an san mana dukiyar mu.
Yanzu kuna so ita hukuma ta an so wayannan shanu, to yanzu shekara nawa kenan shanu suna hannu?
Shanu bana shekara 47 bana. Shekara 47 bana.
Kuma har yanzu kuna magana akan saniya uku?
Muna magana, to mu magana saniya uku ne, yanzu za a ce magana saniya uku. Shekara 47 saniya uku take har yanzu, ba za ta haihu ba? Yanzu saniya ɗaya, kana da saniya ɗaya ta shekara 11 za ta koma? Ai dole dai an san za su karu ko? To shine na je na ce mai musulhunta musasanta cikin arziki ya samu abin da ya bamu, don na san ba zai bamu haƙƙin mu duka ba, amma ya ɗan mana. saboda ban son tashi hankali to ya ce in je in diba in kai shi kara in je in rihe shi saboda ya ga ban da abun rihe shi to ni kuma tunda ban da abun rihe shi yanzu ban da uwa ban da uba sai Allah sai ma'aikin Allah sai ku da na kawo wannan magana gare ku ku taimaka min ku an san mana dukiyar mu a hannun shi
amma yanzu ita kan wata ki tana ina tana can
kan wata tana can suna tare gari daya da naje na ce mata magana dukiya tace ita wahalar da ta ci da ita da mijinta ita ba ruwanta in ina iyawa an san mana dukiya kuma sannan in na tashi an san dukiyar nan ma ka in neme ta saboda ta farkin an san waccan dukiyar da tai kokowa mijinta ya kashe shanu ya kashe shanu bai samu ba wallahi bata taba shan ruwa ba sai wannan shekara
ruwa
asibiti kenan ruwa asibiti sai ta leda hudu na ruwa daga nan kuma shikenan yanzu ta yi zazzabi kadan ya ta sha ruwa soki ya kama ta da haka saboda tashin hankali
ku bukatar ku a karbo muku wannan
mu yanzu bukata mu dai a bamu dukiyar mu bamu son mu cuce shi amma kada ya cuce mu ya bamu dukiyar mu dukiyar mu kawai muke so ku an san mana yanzu ku bamu dukiyar mu a hannun mu
kamar yadda wata kila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata da ga Muhammad Lawal mai dadi ya shaida wannan shiri cewa labarin da suka samu tun da yadewa shine dukkan shanan sun lalace wato ma'ana babu su babu labarin su
ga yan uwa su wajen nawa ga Mariye ga Babaji ga Lalwi ga Buba ga Bakari dukkan su wannan maman su daya ne ga kuma kakar mu din yana da rai amma duka ba sa tambayi shanu kana ji na
ina jin ki
kuma ba sai maganar shanu ga dan uwan sa nan duka ga kakamu yana da rai shekaru da shekaru bata tambayi shanu tana da shanu na maman su wanda ta su din to ga karkanmu ga dan uwarta wajen biyar na ko haka to in akwai shanun ta me yasa bata tambaye su ba kuma ga shanun su din a tsaye
ko shanun suna nan
nace lokacin nake madana da ba wai nace shanun su yana nan fa
tun a wancan shekarun kenan na baya da suka wuce
nace magana ga inda suke ga inda kakar mu din ga inda yake ga wajen saniyan sa nan daban to kuma bata tambaye shanun sa maman ta tare su wajen shekaru 40 aka ce min dai ni jina ban same ta
wato Idris abinda take magana shi baban ku Malam Lawal mai dabe ya ce in tana neman shanu ma ta kai shi kara kotu ta kwata da hanyar shari'a shi ya yadda
to ni ban sani ba yadda suka yi naji dai ni ban same su ba lokacin ina jalingo ban sani ba nazo labari sun zo to amma ban sani ba yadda suka yi to ma har yanzu ma akwai dan uwan ta a nan din
to yanzu kai Idris a matsayin ka na da ga shi Malam mai dabe mai zaka ce ya za mai wani shawari zaka ba da za a warware wannan magana ya zama kun ci gaba da yin zumuncin ku na yan uwa
ni abinda zan fara maka kana ji na
ina ji
ni ba abinda zan fara maka wannan da ta karanta nan duka ni lokaci ba haife ni ba maman ta tare su bata tambayi abunta in abunta yana nan ga dan uwanta wanda ta hada baba da uwa ga dan uwanta waɗanda suka hada uwa su nawa ga Babaji ga Buba ga Lalwi ga Babaji ga Mairo su biyar to ga kakanmu din ma da lai da rai yanzu in za ta nemi shanunta ina za ta nemi shanunta
wato mazan
waye zai rike in akwai shanunta waye zai rike mata shanunta
wato harkar shanu ko in ce harkar gado ka san in ba a raba an ba wani ba har abada gado dai gado ne ko da ba ta rayu ƴaƴanta ma za su iya karban gadon ta in dai tana da haƙƙi sai dai in dama kamar yadda ka faɗa kai kana tunanin shanu sun lalace ne kenan lokacin da ake tafiya da su
ba wai ina tunanin ba abunda suka karanta tarihi haka ne ya faɗa lokacin da suka hauro nan ba su hauro da komai ba
to amma wanda shi ina ji
shanu duka aka ce sun lalace lokacin da suka hauro nan babu shanu ba su hauro da shanu ba
to a ƙarshe
ana nan ana nan maman ta tare su ga kakar mu din yana da rai ga dan uwanta wanda ta hada mama da baba ga dan uwanta da ta hada su dukan su suna nan maman su tare su tarun su kai gaisuwa suka koma gonsu tafiya har maman mu din ma kakan mu din ma ya zo ya risu ba wanda yake ko kala
masu raro shirin ciki da gaskiya na gayyatar Lawal mai dade dan ba shi damar fadan nasa bangaren labarin inda shanin suka shiga daga nan zamu dawo dan kawo ku masu raro ci gaban wannan dambarwa yanzu amarjin na Mustafa Nasiru Batsari Nasiru Alimeli kaya da taimaka shirin ya zo gari Mr. Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka sanke lafiya
to madalla da haka kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
to murtala a takaice fararen hula 28 sun mutu a sanadiyar wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su har da wata mata da ƴaƴanta su shida a cewar jami'an lafiyar Palestino harin na zuwa ne gabanin wata ziyarar da ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na shirin kaiwa yankin da zumar matsa lamba akan cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita bude wutar a yau litinin ne za a fara babban taron jami'iyyar Democrats na kasa a birnin Chicago inda ake sa ran kwashe tsawon kwanaki hudu ana bikin yar takarar da jami'iyyar ta tsayar kuma mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris sannan za a caccaki abokin karawarta na jami'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamba tsohon shugaban Amurka Donald Trump kafar yada labaran gwamnatin Korea ta Arewa ta faɗa jiya Lahadi cewa kasar ta yi alawa da yadda Ukraine ta kutsa cikin Russia sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafi shi wanda aka aikata tare da goyon bayan Amurka da sauran kasashen yamma ta kuma kara da cewa za ta ci gaba da goyon bayan Russia yayin da take ci gaba da kare kanta kasar da sa'o'i 48 bayan da WHO ta ayyana masassarar buri wato mpox a matsayin matsalar lafiya ta gaggawa a fadin duniya an ayyana Najeriya a matsayin kasar da aka tashi tsaye da yake jawabi a wurin wani taron yan jaridar da ya kira Shugaban hukumar NCDC Dr. Olajide Idris ya ce kasar tana kara azama wajen tunkarar matsalar. Hukumar lafiyar kasar Sudan ta ce an samu barkewar annobar kwalara a kasar wanda ya kashe akalla mutane dozin biyu sannan wasu daruruwa kuma suke fama da rashin lafiya cikin yan makonnin nan. Kasar nahiyar Afirka tana fama da yakin da aka kwashe tsawon watanni 16 ana gwabzawa sannan tana fama da mummunar ambaliyar ruwa. Ministan lafiya Haitham Muhammad Ibrahim ya faɗa cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 22 ne suka riga mu gidan gaskiya sannan akalla an tabbatar da cewa an gano wasu mutane 354 da suka kamu da kwalara a fadin kasar cikin yan makonnin nan. Ibrahim bai bayyana lokacin da mutanen suka mutu ba ko kuma alƙaluman waɗanda suka mutu daga farkon shekarar.
Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ne gabatar da shirin da Baba Yakub Makere da ya tsara sautin shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ne Murtala Faruk sanin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.